إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن قدياتا تبتغى الله وبنجز انتالكي وانده كار رايا مؤتكم وانن يمتي نا الحميس جران جمعة biyu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda yi daidai da 16 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara mu a wannan masallaci masjidu Dani Dauda da ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Lajima Road Angwari Mijari Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Al-Fiqhul Akbar na Abu Hammad Imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wanda aka haife shi shekara ta 80 ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Gajerun gwanin karatun wannan littafi wanda shine majalisi na 34 za mu tashi a daidai gaban Imamu Abu Hanifa yake cewa wa idha ashkala ala al-insani shay'un min daqa'iq ilm at-tauhid, idan ruɗani ya shigi mutum wani abu daga cikin wato ilimi mai zurfi na tauhidi wanda ba kowa ke gane shi ba, fa'innahu yambaghi lahu an ya'taqida fil hali ma huwa as-sawabu 'inda Allah, anan ya zama wajibi a kansa ya kudurta a take ma huwa sawab, abinda yake shine daidai inda Allah ta'ala, daidai a wurin Allah, ba daidai da yake tunani a wurinsa ba. Ila an yajida aliman fa yas'alahu, ya je ya samu malami ya yi masa tambaya. Bi ma'ana, in aka karanto maka wani hadisi kwakwalwarka kila wata shubha da kake da ita a baya sai ta sa ka kasa fahimtar hadisin, me ya kamata ka yi? Sai ka kudurta, tun da hadisi ne ya faɗi daidai ne. Ana ganewa? Aka fara tantama, hadisi ne ya faɗi kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kawai abinda ake so ka yadda haka abin yake. Ana ganewa? Don ka fara cewa to amma a'a, kawai ka yadda fil hal, ana so kai ka kudurta haka abin yake. Sai ka samu malamai, shine malam Abu Hanifa anan yace ila an yajida aliman fa yas'alahu, har zuwa ka je ka samu malami dan ya warware maka shubhar da kike ka, amma ba wai dan hadisin akwai matsala ba, a hadisi ne ingantacce, amma kai sai ka samu shubha kana ta baba akan matsalar, kawai ka kudurta haka ne daidai. Saboda me? Saboda hadisi ne ya faɗi. Kaga wannan yana raddi ne ga masu aqidar Mu'tazila. Kasan Mu'tazila ta yi wa al'umma illa, za ka ga mutum yana ce maka da hadisi ya inganta, sai ce maka a'a ba haka ya kamata ka fassara shi ba, kai masa tawili. Wannan ita ce kudirin Mu'tazila akan duk hadisin da ya saba ma wata aqida tasu, to ko ne su rabke ta ko kuma su yi mata tawilin da ba shi hadisin ke magana a kai ba. To malam Abu Hanifa anan ya baka ka'ida, duk lokacin da ka ji hadisi ya tabbata, to abinda ake so ka yi imani da hakan. Yanzu misali hadisin Abu Huraira wanda Imamu Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa, Ibn Majah da Nasa'i da Tirmidhi, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ana daukan gawan lokacin da za a tafi da ita, ranka za a tafi da ita can sama, duk sauran abokanka da suka mutu za a haɗu da su a wurin, ranka zai haɗu da sai su tambaye kai, za ka tambaye su ina wane da wane, su kuma a can za su ce kai wane na aljanna, a wane ɗan wuta ne, su kuma za su tambaye ka tunda kai ne ba koko, ina su wane da wane ya kabaro su a duniya, sai ce a wane mutumin kirci ne ya gyaru ya zama kaza, amma wane ya zama mutumin banza kaza 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 kaza. Kaga wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi. To kada wata shubha ta shigo ka ce to ai akwai hadisin Bara'u dan Azib wanda Imamu Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito, wanda manzon Allah yake bada labarin in an zare ran mumini. Kana ganewa? In aka tafi in mutumin kirki ne za a zo da shi sama, sai Allah ya ce an saddaqa abdi, saman duniya sai ce bawa na yayi gaskiya, faktubuhu fi illiyin, ku rubuta shi daga cikin yan aljanna, warji'uhu ila al-ard, ku dawo da shi zuwa doran kasa, fa inni wa'adtuhum, saboda ni Allah na yi musu alkawali, minha khalaqtuhum, daga cikinta na halicce su, wa fiha u'iduhum, a cikinta zan maida su, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, daga cikinta wani lokaci na daban shine ranar tashin alkiyama zan fitar da su a musu hisabi, sai a dawo da ran wannan muminin. Lokacin da ake dawo da ran, lokacin kuma ana an kawo gawar zuwa bakin kabari, mala'iku za su rako shi, haka zai tattahowa har an gama sa shi a kabari, sai su shigar da ransa, sai ya shiga gangan jikinsa, fa ya'tihi malakan, mala'iku biyu za su zo masa, munkarun wa nakirun, da munkarun da nakirun, wanda manzo Allah ya siffanta su azraqani aswadani, blue black ne su kalan su kenan, blue black munkarun wa nakirun blue black kima shine haka kalan su yake, kuma ba sa magana a hankali, da tsawa suke magana. Mumini shine Allah zai ba shi natsuwa, tsawan nan ba za ta firgita shi ba saboda imanin da ke zuciyarsa, kowaye shi da tsawa suke magana su, haka Allah ya yi su. Kaga wani zai iya samun shubha ya ce to yaya za ka haɗa tsakanin wannan hadisin da wancan, ko ana fahimta? Wannan yana magana lokacin da aka tafi da ran kuma kenan. Wancan kuma hadisin Abu Huraira yana magana bayan an gama masa tambaya za a daga ransa, tun daga hadisin wato Imam Muslim yace arwahul mu'minin fi hawasir khayrin khadirin fil janna khudrin fil janna, yace rayukan mu'minai yana cikin kundun tsuntsu kore a cikin aljanna yana shawagi. To idan aka tafi da shi, shi ne zai ga sauran mutane sai ya tambaye su wanda suka riga shi mutuwa, ina wane da wane, za a ce ai wane dan wuta ne, wane kuma dan aljanna ne. Su kuma su ce ina kabaro, wane da wane, sai ce a wane mutumin kirki ne, ya gyaru alakarsa da Ubangiji ta yi kyau, wane kuma ya lalace ya zama mutumin banza kaza kaza, wani kuma neman kuɗi ya sa a gaba ibada ma baya yi kaza 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 kaza, kaga matattu suna tattaunawa kenan ko. Waye ba da wannan labarin? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga daga cikin alama ta yin imani shine ne ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara, gaskata shi a duk labarin da ya bada. Kaga wannan ka amince ka yadda. Kuma hadithin Imam Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tsakanin annabi Musa da mala'ikan mutuwa. Mala'ikan mutuwa ya zo da siffan dan adam gidan annabi Musa. Imam al-Bukhari ya zo da hadithin a cikin sahihinsa, babin da Imam al-Bukhari ya kulla shi ne idan ka leka gidan mutum ko ka shiga gidan mutum ba tare da izini ba, in ya fasa maka ido a shari'a ta musulunci ya fasa banza, ba hukunci a kansa. Ana ganewa? Sun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, ya kuwa da suka yi imani kar ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba, hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha bayan kun nemi izini sa'annan ku yi sallama ga mutanen gidan. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Waye ni ne? Wani wane? Wani wane? Wani dan wane? Ko kuma ka faɗi sunan da aka fi sanin ka da shi. Sai ce in shigo, ya ce eh shigo, sai ka shigo. A'a kakka shigo, sai ka koma. Wa in qila lakum rji'u farji'u huwa azka lakum, in aka ce maka ka koma bayan an gama tambayan wane ne, Allah ce ka koma, komawan shi ya fi tsarkaka gare ka. Amma yau in kai wa mutum haka zai ce ka wulakanta shi, dan ni da wani ba ni ba shi har abada, sai saboda tsabar wulakanci ma sai da ya tambaya wane ne, ya ma ji murya na amma wai yake tambaya. Allah ne ya ce ka koma, kuma komawar shi ya fi tsarkaka gare ka saboda baka san halin da yake ciki a gidansa ba. Ana fahimta? Sa yiwu a cikin halin baya son takura, sa yiwu a cikin wannan halin yana cikin wani damuwa ko bakin cikin da ba zai saurari wani ba, to kaga za ka zo ka takura shi. Kana ganewa? Shi ta sai Allah ce ka koma. To da annabi Musa ya ga wannan mutumin, iya abin da ya gani mutum shi bai san cewa mala'ika ba ne, sai ya kwaɗa masa mari. Yana kwaɗa masa mari sai idanunsa suka bulluko, suka zazzago, suka fito daga ciki. Ya koma wurin Allah, Allah ya dawo masa da idansa, sai ya ce zurin annabi Musa ya tambaye shi lokacin mutuwarsa ta zo. Ya ce an ce in gaya maka lokacin mutuwarka ta zo, kuma ba ka zaɓi, in kana so ka ga wancan dabbar ragon ka sa hannunka haka ka rufe, in ka rufe tafin hannunka da ya rufe gashin da ya rufe, kowace shekara za a dinga zare guda ɗaya, duk shekara za a zare ɗaya. Ya ce in an gama zarewa me? Ya ce za ka mutu. Sai ya ce to kika ne ba ta zarewa, kuma in aka gama dai zan mutu a ɗauka yanzu. to kaga wani zai iya cewa to ya za a yi amari mala'ika kuma idan sai me ya zazzago kuma ne zai ce mata ina wannan zai ce abin da yasa kaza kaga irin wa'annan hadisan ne irin su wannan sheidanin masussuka irin su ne yake sai sa mutane shubha aiko sai kaga mutum ya ce to gaskiya ne fa kaga yanzu ana sa me kwakwalwa ne ana kokarin fahimtar hadisi da kwakwalwa shi kuwa ka'ida in maganan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta to wannan yana bisa ka'idojin nan guda hudu rukunnan nan guda hudu ta'atu fi ma amara yi masa biyayya da'a a duk umurnin da ya bada na biyu tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata manzon Allah duk labarin da ya faɗi ka gano ko baka gano ba haka ne wajtinabi amma naha anhu wa zajar ka nisanci duk abinda manzon Allah ya hani da tsawatar a kansa sai ce wa Allah yu'badu Allah illa bima shar'a ka bautatawa Allah sai abinda manzon Allah ya shar'antawa al'umma kenan ba a ibada da mulanka kuma ba a ibada da ina gani ko ya kamata dole sai da me sai da abinda manzon Allah ya karanta kenan ba wani malami da zai ce maka yayi mafarki an ce yayi kaza na ibada yanzu da mutum zai yi mafarki a ce mai a mafarki kayi ibada iri kaza farkon abin da za a ce dauko wannan ibadar ka fara sa ta a mizanin Qur'ani da Sunna idan ta hau kan mizanin Qur'ani da Sunna sai ka ce Qur'ani ne da Sunna yace in yi saboda haka zan yi amma ba saboda wannan mafarkin ba ana ganewa saboda ya dace da ka'idojin shari'a amma sai aka ce maka wani ibadan da ya saba wa ka'idar shari'a kaga anan sai ka ce wannan abun ya saba wa ka'idar shari'a kai ba za ka yi aiki da shi ba ana fahimta kuma ba za ka ce saboda kai mafarki dole za ka yi aiki da wannan ba a'a ba za ka yi aiki da shi ba saboda addinin musulunci bai yarda da wannan ka'idar ba ina fata mun gane to da irin wa'annan hadisai malam Abu Hanifa yace in ka sami kantama a musamman a babin aqida to ka yarda da shi ka kudurta abin nan haka ne kakkai kantama sannan ka je wajen wani malami yi maka bayani dan ya warware maka shubha in kana da shubha shi sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Jar'u Ma'arid al-Aql bin Naql yana yi wa Mu'tazila raddi saboda asalin wannan littafi raddi ne ga Mu'tazila saboda su sun ce الصحيح ما صححه العقل والقبيح ما قبحه العقل فإنا مخاطبون بعقولنا سكتي أبو ميكو شيني أبن دا قوال وايتي ميكوني أبو مركو شيني أبن دا قوال وايتي مركوني سمودا حكا لن أدم أنا مسهو كنتي نيدا قوال وابادا نسيبا سكتي العقل السليم موافق للنقل الصحيح وإن التعارض بينهما يقدم العقل هكا سكتي سكتي هنكلي كبتتي يناداتي واد شريعة أما إن أتصاني تنكرو نشريعة دا قوالوا سكتي كأج شريعة كي أنفاني دا قوالوا duk wanda zai dauko hadisi ya maka tawili to wannan ka'idar ya dauka bi lisanil hal wa bi lisanil maqal ya yadda ko bai yadda ba haka karatun yake yana amfani ne da me da ka'idar mu'tazila kaga da ita ne zaka ga wanda suke dawar wato qur'aniyun zaka ga da ita suke amfani suke rabke hadisan manzon Allah su kuma sufaye sukan yi amfani da wannan in aka zo kan wasu hadisai da suke magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma wannan hadisin ya ci karo da janabin manzon Allah, saboda haka tunda ya ci karo da janabin manzon Allah za a yi ci da shi ba, kuma ba haka ma hadisin yake ba. To kaga wannan ka'idan Mu'tazila suka dauka, sun yadda ko ba su yadda ba, haka karatun yake. Saboda su Mu'tazila sun ce in an samu hadisi da ya ci karo da wato kwakwalwarka, ka gabatar da kwakwalwa ka ajiye hadisin. Kaga yanzu da wani ka'ida suke amfani, ka'idan Mu'tazila. Shine Ibn Taymiyyah yace al-aqlu as-salim muwafiqun lin-naqli as-sahih, kwataccen hankali yana dacewa da shari'a in dai hadisi ingantacce ne, kana cin karo da kwakwalwarka. Wa inda ta'arud bainahuma, amma in an sami kwakwalwarka ya ci karo da hadisi, ba hadisin bane ya ci karo da kwakwalwarka, kwakwalwarka ne ya ci karo da hadisin, dan hadisin ba matsala bane, kwakwalwarka ce ke da matsala. Sai ce yuqaddamu an-naql, sai ce sai a gabatar da hadisin ba kwakwalwarka ba. Kaga wannan ita ce ka'ida, kana fahimta? Saboda haka ne su Mu'tazila suka fitar da wannan ka'ida, suka ce ilmu salaf aslam wa ilmu al-khalaf a'lam wa atqad, wai ilimin sahabbai shi ya fi kubutarwa. Saboda me? Su duk abin da aka ce kawai amanna ne, su ba sa ja, kawai su amanna ne. Amma waɗanda suka zo a baya-bayansu sun fi su tace ilimi, kuma sun fi su zurfin ilimi. Wannan magana ce ta Mu'tazila, suka ce wai sahabbai su kawai in an ce qala Allahu eh mun yi qala Rasul eh kawai aslam ya fi kubutarwa. Amma waɗanda suka zo daga bayansu wai sun fi su ilimi da zurfi. Shi ne Imam Nasiruddin Albani a cikin usulul da'awa salafiyya yake cewa ja'alu ilman salaf ka ilmin jarawish, sai suka maida ilimin sahabbai kaman ilimin muridan shehunnai, su ne ake kira jarawish. Sai ce ilmu salaf aslam wa a'lam wa atqad, ilimi na magabata aslam shi yafi kubutarwa, wa a'lam kuma su suka fi su ilimi, wa atqan kuma sun fi su tace ilimin. Ai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-khabaru kal-mu'ayin, labari fa ba kamar wanda yaji ba. Yanzu duk irin labarin da za a baka ai ba ɗaya bane da wanda abin ya faru a gaban sa, ko ya za a yi kai da aka baka labari a ce ka fi wanda ya ga abin da idan sa guda biyu gane labarin, dan Allah zai yi? Kaga ba zai yi ba. To sahabbai musuluncin a gaban sa aka saukar da shi, kaga ko ba yanda za a kafi su gane musuluncin, kana ganewa? Kai sai da suka yi dakonsa ya iso gare ka, to ta yaya mutanen da a gaban su abu ya faru aka yi komai sannan a ce wai kafi su ganewa kuma kafi su imani, ta ina? Ai ba sai taba yiwa ba. Saboda su sun gani ne ra'ayil ayn, ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin, duk sun gani. Kaga kai kuma labari aka baka, to kaga duk labarin da aka baka ai ba zai kai wanda a gaban shi abin ya faru ba. Yanzu misali wani zai baka labari cewa abu kaza ya faru, abu kaza ya faru, sai wani ya fara zuwa ya ce abu kaza ya faru, dukansu a gaban su aka abin ya faru, in ka ajiye su su uku kowa sai ya baka labarin da kowa bai baka ba, haka ne? Kaga yanzu to wanne zaka dauka, zai ce wani ne ya bani, zai ce a kai kaza ma akai. To kaga amma wanda a gaban sa abin ya faru, kaga ya kai kankat ba yanda za a yi ka fishi sanin abin. To sahabbai haka suke, duk abin da ya faru a musulunci su a gaban su su sun taimaka wa musuluncin lokacin da musuluncin ke bukatan taimako. Amma su da suka zo baya musuluncin ya riga ya gama kafuwa suka zo, saboda haka in sun yi daidai in ma ba su yi ba, da su ko ba su musuluncin zai ci gaba da ɗaukaka. To wannan yana daga cikin gabar da malam yake Abu Hanifa yake tsawatarwa musamman wato ilimi ne zurfi na tauhidi shine Imam Abu Hanifa yace sai ka tambaye malamin wala yasa'uhu ta'khiru talab wato jinkirta neman baya wadatar da shi jinkirta neman gaskiya baya wadatar da kai a lokacin da kaji kaje ka warware kaka ce a to sai na samu lokaci a saboda in ka bar abin a zuciyarka zai ci gaba da tsa maka me shubha ko naso a zuciya kaje ka nemi warwarewa kaka ce a bari sai na jinkirta zuwa wani lokaci ولا يعذر بالوقت فيه امام ابو حنيفه yace ba za a baka uzuri saboda ka tsayi akan abin ka ce to ni dai yanzu dai da hadisin nan ya inganta ni dai na riga nayi tawakkufi akan sa ba zan ƙara yin wani magana ba a'a lokacin da je a warware maka dan tawakkufi ai kaga akwai babu shubha a ciki ana ganewa kai kuma abin da ake so kai imani kuma kai aiki da shi kada ka ce a'a kai to ni yanzu na dan yi wato tawakkufi akan wannan har yanzu ina tantama shine malam ya sauke layi yace in ubida bit tawakkufi huna at tawakkufu an qabul al khabar fala ba'd yace idan ana nufin dakatawar anan shine akan karban labarin sai ce babu laifi wa amma in i'taqada sihhatahu amma idan ka kudurta ingancin sa wa qabilahu kuma ka karba walakin tawaqqafa idai ya tsaya hatta ya tamakkan min as-su'al har sai ya samu damar da zai iya yin tambaya fa hadha la yatanafa ma'a thubutil iman wannan bai kore yadda na imani da kai na tabbatuwar hadisin ba to kaga anan akwai shubha da yawa da mutane suna fadawa kan wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce maka kai hadisin ba haka ake fassara shi ba duk wannan tasirin mu'tazila ne kaman hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga wani da ya tambaye shi akan haifin hadisin Imam Muslim yace abi wa abaka finna yace mahaifina da mahaifinka duk suna wuta sai mutumin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya ce maka a abinda ake nufi da wannan hadisin sai ya ce maka ana nufin baffan sani sai ka maka wasu ayoyi wanda kwata-kwata ba abinda a hadisin yake magana ba kenan kada kuma ka'ida shine ijra'u zawahirun nusus ala zahiriha ka karanta zahirin nassi a yanda yake sai in an samu wani dalili da ya canza shi sai ce ma a'a ba haka ake nufi ba ai azara ba baban Nabi Ibrahim bane babban sani kuma ga hadisi karara a cikin Bukhari da Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama annabi Ibrahim zai yi magana da babansa Azara kaga ya ce ashe ba ban hana ka cewa kada ka saba mun ba ga abinda ya gawo maka na hukuma na Ubangiji ba kaga wanda suke fassara shi cewa babansa ne kaga wannan hadisin ya kareta maganarsu ka dauke shi a zahirinsa kuma kai imani saboda waye ya fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fadi kuma babu wata karina mai karfi da za ta canza wannan ma'anar daga wannan ma'anar saboda ka ce ka tsaya akan yin da yake wannan shine kudirin da magabata suka tafi akai ba wanda ya tsanta ma sai daga baya wanda ya fesa shubha a wannan yawanci suka dauka shine Imam Suyuti shine fesa wannan shubha zaka ga sufaye su ma suka dauka da sauransu kaga shi Imam Suyuti hatibu laylin ne ya kwaso nan ya kwaso kan ya kwaso can yana yin wannan shi sa duk fannin da ya dauka yayi magana ana dada masa hannu a kai. To saboda haka zaka ga wani lokaci zai kwaso magana ba tare da tacewa ba. To irin waɗannan shubuhohi shine zaka ga da yawa suka dauka, har ma masu da awas sunna suka karbi wannan shubuhar, suna magana har suna mai da martani. Kaga wannan magana ta Abu Hanifa ta hau kansa, kawai ka yadda ka bar shi a haka, kakkai wani tantama saboda abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fadi da kansa. Sai malam ya ce wa yaghfur in waqafa, in mutum yayi tawqufi akan matsala ta aqida wanda hadisin ya tabbata gare shi, ya yadda da ingancin hadisin amma yayi tawqufi, ka gane Abu Hanifa ce yana iya kafirta. Saboda sai bai yadda da ni maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, ana ganewa. Wa khabarul kaga anan Imam Abu Hanifa yana takatsan, yana karantar da Ahlus Sunna ne ayi takatsantsan in magana ya tabbata, kuma ka yadda cewa hadisin nan ya tabbata amma kana tantama a kansa. In an tambaye ka kace eh ka yadda da hadisin amma dai ni gaskiya dai bai kwanta mun ba, to akwai matsala. Kaga yanzu kana tantama ne a maganar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to kana iya kafirta a haka. Wa khabaru al-mihraj haqqun, yace labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bayan an tafi da shi sararin samaniya shine mi'raji, an dauke shi an kai shi sama har zuwa sama ta bakwai. Hadithun Anas bin Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yace laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, hakika ya ga ayoyi na ubangijinsa manya manya mafi girma, anan ne ga baitul ma'mur, ko wanda kowace rana akwai mala'iku 70,000 tunda Allah ya halicci sammai da ƙasai, mala'ika 70,000 ke shiga ciki sannan su tafi washe gari haka kowanne rana har zuwa ranar tashin alkiyama, kuma ƙasa mai maituwa. To yanzu zaka fahimci maganar da Allah ce laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, ya akai manzon Allah ka duba ya girman masallacin yake, ya akai manzon Allah ya iya gane adadin mala'ikun guda 70,000 ne, ana gane ko baka duba girman me mala'iku, mala'ika guda ɗaya zai daga duniya ya kibe ta, amma har manzon Allah ya iya gane adadin su 70,000 ne. Kaga ya ga ayoyi manya manya kenan, ko anan ne manzo Allah ya ga abubuwa da yawa, hatta Amr ibn Luhay manzo Allah ya gansa, mutumin da ya zo wada malami ne a garin Makka, yana zuwa kasuwanci Yaman da Sham. To da yaje Sham ya gansu suna bautan gunki, shi kuma a nashi tunanin ai gumaka Sham gari ne na annabawa, annabawa da yawa sun fito daga Sham, sai yake ganin kaman akwai alaka da annabawan, sai ya dauko huban ya kawo garin Makka ya sa ta a cikin Kaaba, aka ci gaba da bauta. Manzo Allah ce ya ga an zazzago mai da hanjinsa ta dubura yana zagayawa cikin jahannama. Hadisin da Imamu Baihaqi ya ambace shi a cikin Dalailun Nubuwa, anan ne kuma ya ce ya ga Warqata bin Nawfal a aljanna. Warqata bin Nawfal mutumin da ya fara sanar da manzon Allah shi annabi ne, kafin shi manzon Allah ma ya san shi annabi ne. Kaga wannan labarin sama lokacin da Allah ya yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka zo mala'ika Jibril ya zo masa da buraqa, ya zo da wata tasa na zinari na aljanna, aka cika ta da hikima da kuma ruwan zamzam, aka buɗe zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sojiri da biyu kenan da aka yi masa, aka sa ta a cikin wannan tasan, aka wanke ta aka tsaftace ta aka dawo masa da shi, sannan aka hau da shi buraka in ta daga kai inda ganin ta kai na ƙarshe, nan za ta taka da kafarta sai tafiya daga Ka'aba, daga Makka zuwa Baitul Maqdis cikin dare ɗaya, daga Baitul Maqdis kuma ila sama'i dunya, zuwa sama daga sama ta farko aka je na biyu aka je na uku aka je hudu aka je na biyar aka je na shida aka je na bakwai aka je inda sidratul muntaha magariyatin cewa wanda kowane ganye kamar kunnan jiwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magariyatin cewa sidratul muntaha kowane ganyen kamar kunnan jiwa inda hajjatul ma'wa anan ne akwai aljannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى كو ما زاغ البصر وما طغى الله تي إذا أنو أنصفى بس كركة شيء بنا روطي وا كما بي روطي با كما بي وچه بونا دي إليبا الله يسامي نصاصبه لأنوان كزوتير أنصى من أسوى ياغ كومي لقد رأى من آيات ربه الكبرى فشين إمام أبو حنيفة يتي وانا النعراج عند من زال الله هي بس كياني kaga idan subaye suka ce su ba su yadda Allah na sama ba saboda ɗan ɗan izala sun ce Allah sa na sama to manzo Allah waye je gani a sama ko ai sun yadda kuma suna karanta hadisin a ranar maulidin su to da yaje saman waye gani wajen waye je to a sama kaga daga nan kaga an rusa duk wata shubha ta su da suke cewa Allah na ko ina to sama aka je saboda duk wannan shubha ce ta Jahan bin Safwan cewa in an ce Allah na sama kaman an yi wa Allah iyaka kenan saboda haka suna so su nuna girman Allah sai suka fada a wajen korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa Allah ka shirye ta sai ce man raddahu duk wanda ya kiyada da wannan hadisin fa huwa mubtadi'un dalun Imam Abu Hanifa yace wannan ya zama dan bid'a batacce duk wanda ya kare ta hadisin Anas hadisin Mi'raji yace bai yadda da shi ba to wannan batacce ne kuma dan bid'a ne ina fata an gane to anan zamu da sa aya in Allah ya raya mu majalisi a gaba insha Allah sai mu tashi a ƙarshen wannan littafi da Imam Abu Hanifa yayi magana akan ashratus sa'a in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum assalam na'am ya ƙara gaba ya taka inda babu wata halitta a cikin halittun Allah ya taba takawa saboda ya tafi tare da mala'ika jibrilu ne shi yake masa iso to da aka je sai ya tsaya mala'ika jibrilu ya tsaya manzo Allah ya ci gaba da tafiya sai ya ga shi kadai yake tafiya jagoran tafiyar kuma ya tsaya a baya sai ce mai karso mana sai ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa a cikin mutan mala'iku yana da iyaka sananne nan ne iyaka ta tunda Allah halice ni kaga inda na tsaya din nan ba ta bake tare ta ba kuma da zan ketare dide da ayar zarra zan kone saboda haka ka ci gaba da tafiya kai ne aka ba izinin ka tafi inda kake shi sa ce wa inna la nahnu safun mu din da mala'iku da kake ganin mu sahu sahu muke a sararin samaniya kowa da irin ibadar da Allah ya daura masa na fata ka gani na'am 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 shi wannan kaga ai spirit ne kuma shi a mala'ika ne shi ba kamar aljani ba kaga shi an halicci mala'ika ne da me da haske kuma haske ya huta gudu kuma ya fishi karfi ina fata ka gane to amma ya zo da siffan kan adam ne iya abinda annabi annabi Musa ya gani mutum an gane kuma shi a iya sanin sa waye da ka mutum an gane saboda shi mala'ika ya rikida ya zama mutum kaga kenan in ya rikida ya zama mutum duk abin da zai iya faruwa ga dan adam zai iya faruwa gare shi a zahiri amma yana da dama komai zai iya dawowa normal yanda Allah ya yi shi an gane kamar yanda mala'ika Jibril yake zuwa da siffan wani sahabi da ake kira Dihiyatul Kalbi kuma yana tsayawa ne a inda ake ajiye gawawwaki a masallacin manzo Allah in za a yi sallah nan mala'ika Jibril yake tsayawa har manzo Allah yake tabbata sabo wata rana waye a can suka ce Dihiyatul Kalbi yace mala'ika Jibril ne kaga su sun gawa Dihiyatul Kalbi amma da aka ce mala'ika Jibril kaga sun ƙara kallon shi me iya abin da suka gani siffan wa dan uwansu suka gani kaga ba siffan sa na mala'ika ba manzo Allah da ya ga mala'ika Jibril a karon farko ai ya tsorata yana da fukafukai guda 600 kowane fuffuke guda daya ya rufe sama da ƙasa to haka daya biyu har guda 600 yaya girman sa yake eh an gane yaya girman sa yake kaga abu ne mai girma Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa amma a cikin tafiyar shi da kansa Abu Zarri ya ce na tambaye shi hal ra'aita rabbak hadisin Imam Muslim da kaje kaga Allah sai ce an-nur anna ara yace haske ne ina zan iya ganin sa a wata ruwaya yace ra'aitu nuran haske na gani bi ma'ana ban gansa ba sannan shi da kansa yace wa'lamu أن أحد منكم لا يرى ربه حتى يموت كاغا يا فسر wannan magana yace ku sani hadisin Imam Muslim ba wani a cikin ku da zai ga Allah sai ya mutu sai nuna ba a ganin Allah sai an yi me sai ya mutu abin da yasa manzo Allah bai ga Allah ba kenan saboda me sai mutu ba shi kuma yana da rai an gane har ma wani hadisin Aisha wani yace wani Aisha me zaki fadi dangane da ولقد رآه نزلة أخرى سيتي إنه جبريل يا غنشي ينا دا فكاي غدا داري شدا سيتي من قال دم متمن ديتي إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد افترى على الله كذية هو اللي يتي من ذا الله يا غا الله يا هو من ذا الله كريا يا هو الله كريا سيما صروف يتي با الله يتي ولقد رآه نزلة أخرى سيتي متى سيتي متى mala'ika Jibril Allah ke magana a wannan ayar ba ganin Allah bane an gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai ga ubangijin sa da yaje sararin samaniya ba da ido guda biyu ba amma ya gansa a mafarki an gane Allah ya zo masa a mafarki hadisin Abdullahi ga kuma hadisin Imam Muslim daga Abdullahi ibn Abbas sai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu sai ya shiru a cikin kitabul iman manzo Allah ya ga ubangiji sai ya shiru sai zo Imam Muslim sai zo da ɗaya ruwayar bayan wannan hadisin bayan wannan sai zo da ɗaya ruwayar dan ya fassara maka wancan sai ya ce ra annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi manzo Allah ya ga ubangijin sa da zuciyarsa kaga da gani na me na zuciya ba na me ido ba to shine kuma abin da ya fassara wannan har ila yau hadisin Abdullahi dan Abbas din ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah yayi sallan dare ne sai bacci ya sace shi yace faja'ani rabbi bi ahsani suratin sai ubangiji na zo min da mafi kyawun sura sai ce min ya Muhammad kaga kenan ya gansa da me bi fuadihi kaga gani na mafarki gani ne na me na zuciya ba na me na ido ba an gane kaga wannan shine warware wannan shubha Allah ya sa mu dace abinda muka karanta dai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muke miki kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatan kwacin wanda ya kosa da nasa mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata yake nema a wurinka ya Allah na alkhairi ka sada shi da alkhairin duniya da lahira shi da zurriyarsa gabaki ɗaya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro idan mun so mu tazo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausil a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.